أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يا مسلمي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مكسن شي منازن شي أباب النا خمسي abinda ake nufi da khumsi shine mutun ya kasa dukiyansa guda biyar ya fidda ɗayan biyar ya ba Allah subhanahu wa ta'ala kamar da zamu zo mu yi bayani inna ake ciyar da wannan khumsin a cikin ababen da yake khumsi yana ta'alluki da su shine me taska da mutun yake samu me nuke mufti da wannan shine dukiya ko kudi da mutun zai samu a cikin kasa ko cikin icce ko cikin kogo ko cikin bango aka bisa wannan kudin sawa azinariya ne azurfa ne kudi ne wannan abin me mutane za su ce masa wannan taska ne na kudi na dukiya to wannan idan mutun ya samu wannan dukiyan ko wannan taska in ya kai wani mikdari to khumsi yana ta'alluki da wannan taskan da ya samu nisabin wannan taskan da mutun zai samu a bagiran da muka ambata shine idan kiman sa ya kai miskali 105 na azulfa ko 15 na zinari bayan an fidda kudin da aka yi wa halhalun fidda wannan taska tonewa aka yi kudin da aka tone masala wani lokaci an tone da mashin ko a zai sa wani ne ya tone masa idan aka biya wayannan kudin duka abin da ya saura in ya kai wannan mikdari shine mai miskali 105 na azurfa ko miskali 15 na zinari to sai ya fidda mai ɗayan biyarin sa wannan taska da mutun yake samu yana da wayansu huskoki da yawa a wannan lokaci taskan da mutun ke samu yana samun sa ne a cikin me mallakansa abin da yake mallaka gidanka ne ka samu wannan taska a ciki to wannan dukiyanka ne fidda khumsin sa wajibi ne koko a inna me kasanci wannan ko ka samu wannan taska ba mallakan wani bane masalan kaman cikin sahara ko cikin dajin Allah ko cikin wani abin nan kogo da ire-iren su ka samu wannan taska nan kuwa wannan abin naka ne wajibi ne ka fidda khumsin sa huska ta uku inna mutun zai samu wannan taska a cikin mallakan wayan su ne idan ka samu taskan a cikin mallakan wayansu to wannan taskan mallakan su ne huska ta hudu wannan taskan ka same shi cikin mallakan wani ne da yake mai ka sai wannan mallakan a wurin sa gida ne ka sai sa wurin wani fili ne ka sai wurin wani sai ka samu wannan idan ka san wannan taskan ba mallakan masu mallakan wannan gidan bane da ka sai hannunsu kuma ba mallakan wannan mai su ma suka sai wannan gidan hannunsu bane ko wannan filin ka san cewa ba mallakan wayannan mutane bane nan kuma wannan taskan naka ne wajibi ne mai ka fidda ɗayar biyansa shine ka fidda khumsi koko a kana zato cewa mallakan su ne masu mallakan wannan abin zato kake cewa mallakan dayan su ne to nan wajibi ne ka ba su labari cewa ka samu abu haka idan ya tabbata cewa ba nasu bane to wajibi ne ka ba wani labari ka ba da labari ga wanda suke mallakan wani abu wannan abin gabanin wayannan da ka sai abin hannun su masalan wurin malam Amr ka sai wannan mallaka yace a wannan taskan ba nashi bane shi ma me ya sai shi ne wurin Zaidu she ka koma wurin Zaidu ka tambaye shi idan ya tabbata cewa ba mallakan kowani ɗaya daga cikin su ba to wannan kuma kudinka ne taskanka ne wajibi ne ka fidda khumsin sa a cikin abin da khumsi yake ta'alluki da shi shine me kudi da yake me kudi na halali da yake ya cudu da kudi da yake na haramu idan kudin mutum idan kudin kamalan da kudin wayansu ya cudu yayu daya a cikin wannan huskoki da zamu ambata ya zama na me shine zai tabbata a cikin wannan kudin wato daya cikin wannan huskokin da zamu ambata shine mai hukuncin wannan kudi naka idan kudin ka dukiyanka na halali ya cudanyu da dukiya ko kudi wanda yake mai haramu sai ka san me cewa kudin ga da ya shiga cikin mai kudi na kudin wani ne yanzu ka san me wannan kudi na malam Zaidu ne da yake mai ya cudu da kudi na ya cudanyi da kudi na ka kuma san me nawa ne ka san dala kaza ne nashi ya shiga cikin me dukiyanka to anan ka san me shi ka san mikidarin da ya shiga cikin me dukiyanka to wajibi ne ka me ka fidda wannan mikidarin ka ba malam Zaidu kudin sa sura ta biyu ka san wannan dukiyan da me da ya cudu da me dukiyanka da yake halali ka san na Zaidu malam Zaidu ne amma baka san nawa bane to anan sai kai da shi me ku yaddar da juna kace malam kudin ka fa ya cudu da kudi ya cudanyi da kudi na amma ban san nawa bane shikenan sai ce to ba laifi ka bani dala kaza kai ma idan ka yaddar da shi shikenan ba hakkin sa me auyayanka na biyu baka san me kudi ba amma ka san kudin nawa ne misalan kaman ka san kudin dala 300 ne amma baka san me kudin ba saboda wanda kai da su kuke me kasuwanci suna da yawa baka san me kudi ba ko baka san hanyar da zaka bi ka san wake da wannan me kudin ba da yake ya hadu da kudin ka to anan wajibi ne akan ka wannan mikidari kaman misalin da muka baye dala 300 kai niya kai sadaka zuwa ga me wanne yake me wannan kudin kudin sa ne amma abinda yake ihtiyati wanne yake wajibi shine me ka karbi izini abun hakimu shar'i shine wanda kake taklidi da shi ka koma wurin sa ka karbi izini a gunsa kai sadaka da wannan kudin na biyu baka san me kudi ba baka san mikidarin wannan kudin ba to anan ne zai zama wajibi akan ka ka fidda khumsin wannan kudin ya so sauran dukiyanka sai zama mai halali. Idan ka fidda khumsin wannan kudin, to sauran dukiyanka duka ya zama mai halali. Amma in ba haka ba, dukiyanka wanne yake halali, kudinka wanne yake halali, zai zama ya cudu da mai kudi, ya cudan yi da kudi da wanne yake mai haramun. Idan kana son ka halalta wannan kudin naka, sai ka fidda mai khumsin shi a wannan huska mai da muka fada. Baka san mai shi ba, baka san mai kidarin mai da yake ya hadu da kudinka ba. Bayan haka akwai hukunci nan. Menene wannan hukunci? Idan daya a cikin biyar na kudin da yake halali ya cudan yume da kudi da yake haramun, sai ka fidda mai khumsinsa. Sai daga baya ka fahimci cewa wannan kudin nan da yake mai ya cudan yi da kudinka na halali ya fi mai karfin khumsin da ka baye. Masalan khumsin wannan kudin da ka baye, ka ba da dala dari ɗaya ne. Sai ka zo ka fahimci cewa a'a, kudin nan fa da ya cudan yi da kudinka wurin dala mai dari biyar ne. To anan me za ka yi? Wannan da yake mai ya karu shi ne mai dala dari hudu a kan ihtiyati wannan yake mai wajibi. Ya kamata mai ka ba da khumsin da yake mai ya fi wannan. To wannan da yake mai ya karu, wato cikin misalinmu dala dari hudu, sai kai mai sai ka yi sadaka da shi ladan ya kai ga mai ga wannan mai kudin da yake kai baka san shi ba. Saboda shi wannan hukuncin mukula, ka fidda khumsi na kudi da yake mai ya hadu da kudinka, wannan kudinka yake halali, wannan kudin haramun ne ya hadu da kudinka, baka san mai shi ba. Bayan ka fidda khumsinsa, sai ka fahimci cewa kudin nan fa da yake ya cudai da kudinka ya fi karfin khumsin da ka bayar. To anan akan ihtiyati wannan yake mai wajibi, sai kai mai wanne yake ya hau a cikin misalinmu da muka yi zance dala dari hudu, sai ka mai ka yi sadakansa ladan ya kai ga mai kudin. A cikin abin da khumsi yake ta'alluki da su cikin ababe bakwai da muka fada, shi ne mai mutum da zai nuse a cikin ruwa, ya shiga cikin ruwa domin mai nemi arzikin da ke cikin ruwa, lu'ul'in da ke cikin ruwa. Idan mutum ya shiga cikin ruwa sai samu mai lu'li'i, bayan me ya fidda wahalhalun da ya yi da gyaran da wannan lu'li'in ya yi, don in ka fito da lu'li'in ka je a gyara yanda za a yi mai asayar wannan bashin duka, ko abin da ka karbi, mashin da ka karbi, ka shiga cikin ruwa ka je ka nemo wannan lu'li'in, la'alla ba naka ba ne ko naka ne ma ka sai mai ne ka shiga ciki da wani ababe da suke mai irin haka. Idan ka fidda wannan basu sukan da kai duka abin da ka kashe, idan kimansa ya kai abin da ake ce masa khumusi 18, to me fidda mai khumsinsa wajibi ne. Wannan khumusi zaka ganshi ya danfi kwayan masara girma. Idan ya kai wayannan, ya kai girmansa hal goma, mu ce wannan masaran namu da muka sani, idan ka gama shi biyu shine zai zama khumusi daya. Idan wannan ya kai 18 na me kiman zinariya, to lokacin sai ka fidda khumsinsa, bal fidda khumsinsa wajibi bane. Insha Allah a sabon saduwa za mu yi zance akan daya daga cikin lamuran nan guda bakwai da yake khumsi yana ta'alluki da shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.